Ya Allah, ya Allah, me roka. Allah, ni kai ne na roka baro tika tong to hui ba. Kuja mahatambaya ni keda. Kuja mahatambaya ni keda. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya
ne ce maman Liya wanda aka dauke su tun on 19 February da fare ni da na gani rokon da take yi kawai sai na fashe da kuka na fara kuka amma daga baya na sake kimsa kaina ina roko shugaban kasa kamar yanda ta roka alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu marokanmu gwamnati Buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyar mu
Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren ƴan mata da rafti ɗaya tilo da ta rige a hannun kungiyar Boko Haram ta musanta rahotannin da waɗansu jaridun Najeriya suka buga jiya cewa ta yi ƙarar gwamnatin tarayya tana neman diyan naira miliyan 500 da kuma buƙatar a saki Liya ba tare da wani sharadi ba. Bisa ga rahoton, banda gwamnatin tarayya ƙarar da aka shigar ta haɗin gwiwa ta haɗa da sifeta janar da 'yan sanda Mr. Ibrahim Idris da babban lauyan gwamnatin tarayya Mr. Abubakar Malami sabili da gaza ceto Liya. Rahoton ya bayyana cewa an shigar da ƙarar ne ranar 19 ga wannan wata na Satumba a wata kotu da ke birnin Eko. Aka kuma ambaci wani mai suna Mr. Daniel David Kazai da kuma Dr. Adeni Ojutiku, daraktan wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira The Lift Up Now Incorporation da ke Amurka a cikin masu shigar da wannan ƙarar. Sai dai da na tuntubi mahaifin Liya Nathan Sharibu da dai aka wallafa wannan rahoto a yanar gizo jiya da asuba sai ya bayyana cewa shi ma ganin labarin yayi kamar yadda na gani kuma ba shi da wata masaniya akai ya kuma yi alƙawarin cewa zai gudanar da bincike kafin ya tuntube ni sai dai kawo yanzu ban ji daga gare shi ba a cikin hirarta da tashar labarai ta CNN kamar yadda CNN ta wallafa a shafinta na Twitter Mahaifiyar Liya ta ce ba ta da wata masaniya game da wannan batun sai dai tana ganin waɗansu ne suke aran bakinta suna cin albasa. To banda batun Liya waɗansu jaridun kuma sun buga cewa ranar 10 ga wannan wata lauya Fumi Falana ta kamfanin aikin lauya nan na fitaccen lauya mai rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya Falana and Falana ta shiga da ƙara a babbar kotun da ke Abuja a madadin sauran 'yan matan cibin 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Tana nema a tursasa wa gwamnatin tarayya ta gaggauta ceto su da kuma riƙa ba da bayanai kowane wata kan halin da suke ciki. To za mu bi diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu a kai. Yanzu dai bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai makon jiya da ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na ba su kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa lamarin da ya kai ga mata a jihar Kano suka yi wani gangami jiya.
Yanzu a jihar Kano majalisar jiha muna da 'yan majalisu 40, majalisar wakilai muna da wakilai 24, muna da gwamna, muna da mataimaki, muna da sanatoci 3, muna da shugaban kasa da mataimaki wanda duk an zabe su a Kano amma ko ɗaya babu mace. Kuma nan kace kana da kaso 35, so ina ka kai shi abin kaico a majalisar jihar Kano muna da committee da ke kula da harkokin mata amma namiji ke jagoranta.
Yau ma muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'azu, ya gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama da Hajiya Hawwa El-Yakub mai neman tsayawa takara a majalisar dattijai ƙarƙashin tutar jam'iyyar MPM domin wakiltar mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. To kafin mai sallama makon jiya, jagoran wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Comrade Dakata abin da cibiya irin tasu take yi na ganin an yi wa mata adalci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Sai ya bayyana cewa
to na farko abin da muke yi shine mu ci gaba da tunawa su 'yan siyasa din musamman jam'iyyun siyasa muhimmancin a ba wa kowa dama, kuma gurin ba da ba wa kowa daman nan mun fi ƙarfafa abin da a turanci ake kira equity. Ba ma so a rinka fakewa da maganar equality. Misali equality za a iya cewa okay to ai dama ba a ce kowa kai ya shiga ba, duk gashi na an ba ku dama ku shigo. So idan kai haka, saboda mata din nan an san cewa ba su da karfin tattalin arziki kamar maza, ko ba haka ba?
Wasu daga ciki
mafi akasari idan muka duba ba su da karfin tattalin arziki kamar maza. So bai kamata idan zaka sai da kamar takardar tsayawa takara a ce an sa kuɗi, duk da wasu jam'iyyun suna wani kamar mayafake da agana. Kamar misali yanzu jam'iyyar APC sai ta ce ta saka form din takarar senator miliyan 7, amma sai aka ce mace an rage mata rabi, za ta ba da rabin wannan kuɗin, ko rabin kuɗin ne
yanzu
da rabi da rabi. Sannan a bangare ɗaya ka ce ya shekara 35, tunda yanzu ya shekara 35 za ta yi takarar senator. So kaga kenan, in koda kin kai wannan shekarun amma baki da wannan kuɗin, ba za ki iya tsaya takara ba. Haka majalisar tarayya. Sannan babban abin da ya kamata su yi, tunda an ce kaso 35 na waɗannan mukamai da kuma na ɗanaɗan za a yi mata za a miƙawa, sai a waye gari, sai a ce kamar misali jihar Kano muna da zones guda uku na kujerar sanatoci shiya guda uku. Sai a ce misali Kano ta tsakiya, tunda ka ga kaso 35 shine kamar 1/3 na kaso 100, sai ka ce to shiyar Kano ta kudu kada wani dan takara ya fito a wannan yankin, duk abubuwa mata. Shikenan da Hauwa da Hassana da Jummai da Asabe duk sai su fito su yi tafafatawa a zo a yi zaben fitar da gwani, a ƙarshe dai dole mace za a fito da ita. So amma nan ka ce kana da kaso 35 da ka ware wa mata, amma abin kaicho yanzu a jihar Kano majalisar jiha muna da ƴan majalisai 40, majalisu 40, majalisar wakilai muna da wakilai 24, muna da gwamna, muna da mataimaki, muna da sanatoci 3, muna da shugaban ƙasa da mataimaki wanda duk an zabe su a Kano, amma ko ɗaya babu mace. Kuma nan ka ce kana da kaso 35, so ina ka kai shi? Abin kaicho a majalisar jihar Kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata, amma namiji ke jagoranta.
Aja Hauwa Eliakou, duk wannan matsalar watakila wani zai ce Hauwa Eliakou ta fito takarar sanata daga Kano ta tsakiya. Abin da suke faɗa ɗin nan shine ya ƙarfafa miki guya, ko ya zaburar da ke, ko kuma a ke akwai manufar ki, akwai abin da yasa kike so ki zama sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya?
Ni na riga na ga kowa cewa ni ba 'yar siyasa ba ce, comrade ce, mai gwagwarmaya ce, kuma a cikin gwagwarmaya ta na gane cewa idan ba mu fito an yi da mu ba, ko kuma irin mu sun fito an yi da mu, to za a kai ga gabar da mutane za su shiga halin ƙaƙa na kai. Wato in ka duba shi mulki ba zancen ko namiji ake ba ko mace, inganci ake buƙata a cikin mulki. Kuma ko mulki ne irin na addinin musulunci ko mulki ne na demokaradiyya, akwai waɗansu batutuwa ko in ce waɗansu abubuwa da ake buƙata a cikin shi shugaba yana da su. Yawanci da yake wajen karatu na ne, kuma a nan nake biwa mutane bita, ina nuna musu cewa shi fa shugabanci in ka ce zaka fito ka yi shi, to ya kamata ka samu ilimin shi. Ilimin sa na farko shine shin menene shugabanci, kuma bayan ka samu wannan, to kuma me ake buƙata a shugaba? Akwai shugabanci, akwai kuma wakilanci. Dalilan shiga aiki da muke yi muna gani gurɓacewar al'amarin, ba wai a ƙasa ta kadai ba, wanda ta Kano kenan, zan iya cewa jiha ta Kano, but in ka duba arewacin Najeriya lalacewar za mu iya cewa tana da yawa. Bari mu duba ɓangaren shan kwaya. Yaran mu mata ne kullum a cikin takaici niki, muna gani ana amfani da ƴaƴanmu, ana banga siyasa da su, a ba su kwaya su hau mota, a ba su makamai su fito su ta yin abin da bai kamata ba. Na ɗaya kenan. Ka duba kuma ka ga harkar fyaɗe ne ɗin da muke magana. Babu wata doka da ta zona ta hukunta wanda ake ta kama, gashi nan muna gani ana kama su ɗin, amma har yanzu an kasa samun wanda za a ce ya fito ya jajirce a majalisa ya ce mu daina aiki yau a majalisa, sai mun ga an daina banga siyasa, kuma sai an daina fadi a kasashenmu. To in ka duba harkar ilimi kuma, ita kuma wani abu ce ta madubi daban. Almajirai da suke a ce arewacin Najeriya, alƙaluma sun nuna sun fi 10,000,000. To babu wata, ba a hana almajiranci ba, amma ilimi gaskiya ne.
Kashi yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu ja burki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.